Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Lahadi, 16 ga watan Janairu shekarar 2022. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Hukumomi sun ce da alama wani mutum yayi garkuwa da mutane jiya Asabar a lokacin hidima a wata majami'a dake kusa da Fort Worth dake jihar Texas a Amurka. Rundunar ƴan sanda ta Colesville ta wallafa da yammacin jiya Asabar cewa tana gudanar da ayyukan dakaru na musamman da ake kira SWAT a majami'ar West Israel. A kalla mutum hudu ne aka yi garkuwa da su a cikin majami'ar. A cewar jami'an tsaro biyu da ba su da izinin tattaunawa kan binciken da ake yi da kuma waɗanda suka yi magana da kamfanin dallancin labarai na Associated Press bisa sharaɗin a sake sunansu. An yi imanin limamin cocin na cikin waɗanda aka yi garkuwa da su, in ji ɗaya daga cikin jami'an. Mai magana da yawun hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta yankin Dallas, Katie Chomant, ta ce tawagar dakarun na SWAT da kuma ƙwararru masu sasanta rikici na hukumar duk suna wurin tare da tattaunawa da wani a cikin majami'ar. Hukumomi a ƙasar Jamaika sun tsare wani tsohon ɗan majalisar dattawan ƙasar Haiti wanda ke da hannu a wajen kashe shugaban ƙasar Haiti, Jovenel Moïse, a watan Yuli. Kamar yadda 'yan sandan kasar Jamaika suka sanar jiya Asabar. Kakakin rundunar 'yan sandan Jamaika, Dennis Brooks, ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an kama John Joseph, fitaccen dan siyasar Haiti, da hukumomi suka bayyana a matsayin wanda aka kama ake zargi da kisan Moïse a ranar Juma'ar da ta gabata. Brooks ya ƙi cewa komai gaba da ko kama shi, ya biyo bayan bukatar da hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta yi, wadda ita ma ke binciken kisan. Ba a san inda aka kama Yusuf a Jamaika ba. An harbe Moïse a lokacin da wasu mahara dauke da bindigu suka kai farmaki gidansa dake kan tuddai na Port de France a ranar 7 ga watan Yuli. Lamarin da ya haifar da farautar wani babban mutum a kasashe da dama na Latin Amurka da yankin Caribbean. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ji Asabar, hukumomin Hezbollah da Amal masu karfin fada a ji Alabanin sun ce za su kawo karshen kauracewa zaman majalisar ministoci, wadda zai bude hanyar ganawa da ministoci bayan wata tazarar watanni uku da ta haifar da taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma faduwar darajar kuɗi. Kungiyoyin waɗanda ke goyon bayan ministoci da dama a gwamnati da ta kunshi mambobi daga bangarori daban-daban na siyasa sun ce sun dauki matakin ne saboda bukatar su ta amince da kasafin kuɗin shekarar 2022 da kuma tattaunawa kan batun farfaɗo da tattalin arziki. Kungiyoyin da sun ki halarta zaman majalisar ministocin ne a wata takaddama kan yadda ake gudanar da bincike kan babbar fashewar tashar ruwan Beirut a shekarar 2020. Gawarwakin mutane 225 da aka kashe a tarzomar kasar Kazakhstan a makon jiya da skadar jami'an tsaro 19 an kai gawarwakin wasu sassan kasar, a cewar ofishin mashigar da kara na kasar. Adadin ya haɗa da fararen hula da 'yan fashi da makami da jami'an tsaro suka kashe. Sarik Shalabev, shugaban masu gabatar da kara a ofishin, ya shaida wa wani taron manema labarai. An fara kazamar zanga-zanga a yankin tsakiyar Asiya mai arzikin man fetur a wannan watan bayan da aka ga tashin farashin man fetur. Alƙaluman da Shalabib ya bayar ya tabbatar da tashin hankalin shi ne mafi muni a tarihin ƙasar bayan tarayyar Soviet. Shalabib ya ce mutane 50,000 ne suka shiga tarzoma a duk faɗin tsohuwar jamhuriyar Soviet a daidai lokacin da jama'a suka mamaye tare da ƙona gine-ginen gwamnati da motoci da bankuna da kuma shaguna a wasu manyan biranen ƙasar.
Thank you.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa akai mikiloni. Kasuwa
jama'a assalamu alaikum barkaku da yau barkamu da sake haduwa a shirin kasuwa akai miki dole shirin da ke zuwa muku da bayanan abubuwan da ke wakana a kasuwanni daban-daban a kasashe masu tasowa kuma a yau muna kasuwar Habutagi ko kuma kasuwar unguwar Yantala ɗaya daga cikin kasuwannin birnin Yamai kenan kuma yanzu haka ga nan tare da ɗaya daga cikin masu saide-saide a wannan wuri. Assalamu alaikum malami, ya sunanka?
Sunana Usman. Ina saida fara nan a kasuwar Habutagi.
To ya yanayin kasuwar yake a halin yanzu?
Yanayin kasuwa dai alhamdulillahi, inda dai mata suna saye.
Ina ake samun wannan fara?
Muna dauko a raina a kasuwar Katako, na ake saida mana buhuna in mun dauko nan ga Yantala Habutagi sai mu gyara mu kasa sai mu sai suwa.
Nawa buhu yake?
Abinda aka saida mana buhu 40 ba biyu.
Ka 40 ba biyu. Tiya ke nawa kenan kuke saida ta?
Muna saida tiya 150-50, wani wuri da 60. Mai saida yawa ake saida ma da 50.
Ana samun kasuwa sosai?
To wallahi alhamdulillah, wani lokaci an yi sa'a ana iya samun saida buhu guda. Wani lokaci kuma mutum yana sai buhu guda dan yana iya maka kwana biyu, rana na uku ya kare. Saboda in ta kare ta zan kasa-kasa na abba a saurin sai.
Baran nan dai kamar yanzu lokacin ta ne akwai ta sosai a kasuwa kenan.
Lallai bana dai mun sami ta da dama-dama bisa ga bara. Dan gabara ba a yi ta ba da dama. Amma bana alhamdulillah dan kwai ta.
Ainihi daga ina ake zuwa da ita?
To ana hitowa da ita daga cikin Niger. Sannan kuma akwai wadda ake hitowa da ita daga Nigeria. Sai dai wadda ta Niger din ta yi kyau.
Menene bambancin fara mai kyau da wadda tafiyar wata kyau?
Mai kyau ita ake dafawa a cikin ruwan zahi a sa gishiri. Sai su sa magi. Sai a dafa a shanya ta bushe sai a sanyo a buhu. To mara kyau din ita kuma wata ran ana kamawa dai ne da an sa ga tukunya ba tare da ruwa ba an ka suya ta dora ja. Sai dauki suya sai a sabki ta. To wanda bai soyu ba shi ke kawo matsala ga fara. Amma inda a gani na kowa hi zan zuba ga ruwan zahi ya sa gishiri ne dawa ta hi muhimmanci kuma ta hi kyau.
To babu dai wata matsala da ke damun kamar wajen harkokin
nan. Lallai matsalan mu guda su wadanda ke saidawa mana suna zanyan wani abu wanda bai kamata ba. Saboda wani lokacin suna zan sa ta kware da sama sai su sa lala daga kasa sai mun sayo mun zo mun zazzage sai mu isko ba wanda mun ka gani da sama na ba. In mun maida kuma abin sai ya zama matsala. Wani karon suna iya su rage mutum kuɗi, wani karon kuma sai a samu dai tangarda kaɗan.
To yaya ana samun dai abinda ake ɗaukar ɗawainiyar iyali da dai har ma watakila taimakawa yan uwa ko?
Alhamdulillah, in ba dan wara ba ta ɗaukar lokaci ba da taka ƙari a gaskiya muna samun abinda mun kai dubaru da shi. Alhamdulillah bai da wani matsala, mun gode ma Allah.
Allah ya taimaka, mun gode. Har yanzu dai a kasuwar ta Habutagi da ke unguwar Yantala ga nan da wani mai saida dabino. Malami, ya sunanka?
Sunana Abdul.
To ya kasuwancin?
Kasuwanci to wallahi babu laihi, ana ta jirga sannu-sannu dai.
Ba matsala saboda ana kokan cewa babu kuɗi yanzu a hannun mutane.
Kai wallahi akwai rashin kuɗi gaskiya sisi billahi. Dan yanzu in ka saida ma kilo 10 ma ka yi hutsa. Babu laihi dai aka ci aka
kilo 10 a wuni?
A wuni eh.
Yau nawa ake saida kilo?
To ana saida shi 120 dai. 120 ake saida shi. Eh.
To ina kuke samu da binan nan?
To wallahi muna samu shi na can wajen Habeni.
Babbar kasuwa shi. Babbar kasuwa kenan?
Eh, babbar kasuwa.
To yaya bambancin dabino saboda ina ganin kamar kala-kala ne dabinon nan ko?
To wallahi akwai sikirai akwai targal. Eh, akwai sikirai akwai targal.
Menene ke bambanta su?
To wannan baki ne shi kuma targal fari ne. Shi yasa ake bambanta su. Kamar ga haicen kana gani.
Wani ya yi wani daɗi kenan?
Eh, kamar ba wai daɗi ya yi ba. Wanga baki wanda aka ce ma sikirai ya yi zaki. shi kuma wancan zaki ya bai da kwarai.
To Allah ya taimaka. Nan kuma gani nan na shigo wurin masu kayan miya dukkan su dai a kasuwar Habutagi, wato kasuwar Ungoriyantala. Malami assalamu alaikum, ya sunanka?
Wa alaikum assalam. Sunana Isaka.
Sumi ne kake sayarwa?
To ta farnuwa tanka romaji yaji gishiri.
Yaya yanayin kasuwa?
To kasuwa sai lokaci alhamdulillah ba komai kadan kadan ne kasuwa lokacin.
Ba samun ciniki?
Gurgurar hali ana samun gurgurar hali wallahi ana samun gurgurar hali.
Muna ji mutane suna korafin cewa kamar kayan miya sun yi tsada kuma a wani lokacin da babu kudi a hannun mutane.
Wannan shi gaskiya ne, yanzu kaya sun yi tsada, yanzu kaya ba da miya ɗaya ba, duk kayan sun yi tsada gaskiya. Komai ya ƙara kudi, komai ka zo sayuwar kasar shi da yanzu ya linga kudi mai. Lallai kaya sun yi tsada yanzu ba kamar da ba.
To ai ya sanin ku menene ya janyo tsadar farashin abubuwa a kasuwanni?
To wannan mu ba mu ya gane, paske mu ana kawa na nan ga muna sai. Waɗanda ga zuwa suna ɗaukuwa da ƙasashen waje suna kawa, suna gaba misali ba musayan kowace irin matsala ce ba. Saske muna ɗauka na nan gare su, tunda mu ba mu hita ƙasashen waje mu ɗauko musayan yadda abin yake ba, shi yasa.
Wato kana nufin kenan da yawa daga cikin abubuwan da ake sayarwa daga waje ake shigowa da su?
Sai dai guda-guda ne ake samu na nan ga, amma wasu duka ana hita da su da ƙasashen waje ne ake kasu.
Yanzu misali a wani. Ana samun cinikin nawa?
To wannan da kuma shi ne da wannan to gurgurar hali ne, ana samun ne baki abin da Allah ya hukunta a samu, shi ne ake samu.
Babu wata damuwa kamar wani abin da kuke ganin yana mai da hannun agogo baya wajen harkokin kasuwanci na yau?
Mu nan damuwa guda ce da kasuwan kai tsara, shi ne kawai damuwa. A yan kasuwan kai tsara babu wata riba mai shigowa. Ake kana sai san mutum abu da alhaya, yau ka koma ka mai karin kuɗi ka gani kenan, gobe ba zai komo jinka ba, sai dai in ya buga cikin kasuwa ga abin da haka nan nasa Allah ya dawo. Yesa yan kasuwanci na bunƙasa, komai yana ci gaba, amma in babu kasuwanci babu ci gaba. Idan dai ana taimaka ma ƙananan kayan kasuwa su ma suna samun sa'awar ruwa daga cikin su, wata rana sai a samu mayya, amma ana fauna mai sa ƙananan suna yi ƙasa kullum, ka gani babu ci gaba kenan. Muna so a zan tallawa ma 'yan kasuwa suna samu suna ci gaba, saboda sai da kasuwanci na ƙasa ga taya gaba.
To Allah ya taimaka. Ga nan tare da wani malami. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Yaya sunanka?
Sunana Usman.
Usman, me kake sayarwa nan?
Tsire nake saida.
Tsire? Na shanu ko na raguna ko na awaki?
Na shanu dai.
Na'am. To ya harkokin suke taya yau?
Wallahi alhamdulillah da dama insha Allah.
Kasuwa ba matsala ana samun ciniki?
Ba matsala insha Allah, dama insha Allah.
Misali kamar nawa kake, kamar rago ko awaki nawa kake yanka, wanda kuma kake gasha a wuni?
Yanzu kilo-kilo da nake duka.
Kilo-kilo kai zuwa kake kai tsari ka zo ka gasa?
Insha Allah.
Na'am.
Allah insha Allah sabu ana kace na sai da. Allah.
Ba mu labarin yadda kasuwanci ke tahiya a yau.
Gaskiya kan wallahi, gaskiya a cikin yanayin rashin kuɗi dan dai gaskiya ce nake wallahi dai ba ta niki yo, gaskiya dai sai dai alhamdulillah a ce godiya ga Allah. Amma dai dama insha Allah.
Misali a nawa ake yi a wuni?
Aini. To ya danganta ya rai kamata. Wata ran kar ake jika 20 ko 15 ko 10, wata ran kuma jika bai dima su gagari ka. Insha Allah wallahi.
Idan kuma lokacin da kasuwa take jaza sosai ne, kamar nawa kake ganin za a samu a wuri?
Insha Allah ga ina mutum a jika 20-30 inda yana yi, inda ka arkila din an jika an saba kai an sai sai gari ka sosai sosai insha Allah.
Iyaka ana samun dai abinda za a dauki nauyin iyali,
gaskiya shi ke
haka. Ya wasu bukatu
insha Allah wallahi.
To yanzu menene damuwar ku ko masu sayar da nama?
To wallahi mun ka zaban mu dai masu sayar da nama, bin ne maka so Allah ya cira ta mana kasuwar ga ta daga, saboda a dan samun cikin nan wallahi harkar ta dan yi ta ya insha Allah.
Babu wasu matsaloli da kuke ganin suna toye harkokin kasuwancin nan naku?
Inda gaskiya ban san su ba, insha Allah babu matsalolin kuma insha Allah.
Yaya farashin dabbobi yake a kasuwanni?
To farashin dabbobi a kasuwanni ba mu ne ka ba sayan dabbobi, mu bakin mu ɗan an kawo nama a kasuwa mu zai mu sayi, masu zuwa sayan dabbobi daban na, mu kuma daban, mu masu ma'auna gari su daban na insha Allah.
Nawa kuke sayan kilon ɗanyen nama?
Kilon ɗanyen nama a sai jika uku.
Malam Usman to Allah taimaka.
Amin 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 Allah.
To masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri na kasuwa akai miki dole shirin dake zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A madadin duka baka aiki ni Suleiman Mumuni Barma da gabatar da shirin muke ce da ku Allah ya ba mu alherin sa. Assalamu alaikum.
Kasuwa akai miki dole kasuwa. Kasuwa a kasar shi ya take kasuwa a kasar ku
kai miki dole ya ta America ga mu shirin biki ko mana da shi kasuwa kai miki dole
farashi kan haukan sauka kasuwa kai miki dole
masu sauraro kada a shafa. Har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Sunana Arabin Dr. Sunday Ibrahim ne maka takarda a kan arewacin Najeriya. Zan so mai nasiha wannan Lahadin a kan maganar da ke cewa kudiri ko kuma niyya. Karatunmu yana samuwa daga cikin littafin Daniel Sura 1 aya 8 wanda ke cewa Daniel ya yi kudiri a cikin zuciyarsa. Zan tsaya gurin. Jajibirin shigar shekara 2021 na san mutane da yawa sun yi niyya su yi kudiri. Sun yi addu'o'i sun rubuta abubuwa da yawa da ba za su yi ba amma kamar ma aka yi watanni biyu ko uku ba su iya son ajiye wannan niyyar da suka yi ba. Ga shi kuma wannan shekarar ta gama yau watan ɗaya na 2022. Na san jajibirin shigan wannan shekarar wato ranar Juma'a wanda ya shigar da mu zuwa ranar Sati wanda ya shigar da mu sabuwar wannan shekarar wasu mummuni ne a mani kwadari da cewa ta ba ba kaza ba za mu yi su ba. Amma kai kamar ma a kai watanni kaza za mu karye wa'innan kudurorin da muka yi. Ta haka ƴan'uwana ina shirin mu da cewa duniya ko kuma kudurin da muka yi Allah ne mai cikawa. Ruwansa ne wanda zai taimaka mana ya tokara tsokatarmu da kuma mu cika su. Ina addu'a wannan shekara da duniyar da muka yi da kudirin da muka yi bari Allah ya taimaka mana bari Allah ya ba mu iko yanda za mu ci kasa wayannan niyoyin ko kuma kudirin da muka yi daga cikin birnin zuciyarmu. Amma ba za mu iya wannan ba sai mun roƙi Ubangiji wanda ya halicce mu wanda ya san zakatarmu wanda shi ne zai iya taimaka mana ta wurin ruhu mai tsarkin sa da mu ci burin wannan abin da ko kuma niyyar da muka yi daga cikin birnin zuciyarmu. Addu'a na shi ne Allah ya taimaka mana. Ubangiji mun gode maka saboda magana ka bari magana ka samu gurin sama cikin zuciyarmu cikin sunan Yesu Almasihu mai ceto mu. Amin.
Madalla. Yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan mutuwar jariri a cikin uwa wato stillbirth a Turanci. Stillbirth na nufin jariri ya mutu tun yana cikin uwa, kuma ana iya gane hakan ta hanyar hoto ko ultrasound a Turanci, inda zai nuna jaririn baya motsi ko kuma rashin bugawar zuciya. Idan aka haife shi kuma sai a ga baya numfashi. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Masu saurare, barka da wannan lokaci.
To likita, masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan wato haihuwar jariri babu rai. Amma menene bambancin tsakanin stillbirth da miscarriage?
Idan an ce stillbirth a Turanci da kuma a likitance, abinda ake nufi shine jaririn da ya mutu a cikin mahaifiyarsa amma bayan cikin ya dauki tsawon sati 28, wato kwatankwacin wata 7 kenan. Shi kuma miscarriage shine ya kasance an rasa jaririn wanda yake kenan kasa da sati 28. Wannan sati 28 shine na mafi yawancin kasashe a duniya. Akan samu bambanci daga kasa zuwa kasa. Misali kamar kasar Amurka suna amfani da sati 20 maimakon sati 28 nan wurin bambanci tsakanin miscarriage da kuma shi stillbirth. amma mu a kasashen mu har yanzu muna amfani da sati 28 kenan kusan wata bakwai.
To likita, wasu alamomi ne uwa za ta ji idan jariri ya mutu a cikin ta?
To alamun cewa jariri ya mutu a cikin mace ya danganta ga lokacin. Misali idan bai kai lokacin haihuwa ba, za ta ga alamar cewar juyawa da bubbugawa da yaro yake ya motsa nan ya motsa nan ta daina ji. Sannan kuma kila ta ga alamun ko cikin ya daina girma, wannan yana iya nuna mata alamar cewar ba lafiya. In aka je aka bincika kuma aka saurari motsin zuciyar jaririn, sai a ji ba alamar zuciya tana bugawa. Idan aka yi hoto na scanning da ake cewa ultrasound, za a iya tabbatar da cewar jaririn yana da rai ko kuma ya mutu a wannan lokacin. Idan kuwa har sai a lokacin naƙuda ne, kin ga ba lallai ta gane cewar ma jaririn ya mutu ba har sai ya fito. Amma a lokacin da shi ya sa idan mace ta je haihuwa, lokacin da ta fara naƙuda, zaki ga daga lokaci zuwa lokaci ana gwadawa, ana duba bugun zuciyar jaririn, ana bin matakai a tabbatar da lafiyar jaririn a lokacin da take naƙudan nan. To idan akwai wata matsala, ana iya ganewa cikin dan kankanin lokaci a dau matakin da kuma ya kamata.
Me ke haddasa hakan?
Za a iya kasa abubuwan da suke kawo mutuwar jariri kafin a haife shi, wato stillborn ko stillbirth, kusan gida uku. Na ɗaya, matsalar da ta shafi shi kan shi daga bangaren jariri, inda ya kasance akwai matsala ko daga zuciyar shi ko daga kwakwalwar shi, abinda ake cewa birth defect, ko daga matsalolin da suka shafi kwayoyin halitta, abinda ake cewa chromosomal abnormalities a bangaren jariri kenan. Sannan ana iya samun matsala daga ita abinda a Turanci ake cewa placenta, wato wannan dan tangaran da yake manne tsakanin ita mahaifar uwa da jariri, wanda ta nan ne ake samu abinci da sauran abubuwan da jariri ke bukata ya shiga wurin shi. Sannan kuma shi abubuwan da baya bukata ta nan ne zai dawo ya bi ya shiga cikin mahaifiya, mahaifiya ta janye shi, wato placenta. Kenan aka samu matsala daga bangaren ita placenta, ko kuma shi wannan cord, wato igiyar da take juna daga shi placenta din ta je zuwa jariri, idan aka samu matsala ko ya daure ko ya murde, zai iya kawo mutuwar jariri. Ko kuma matsaloli da suka shafi ita uwar, wata rashin lafiya, kamar misali hawan jini, kamar ciwon siga, kamar ciwon zuciya da sauran ciwace-ciwace wanda za su iya shafar uwar, wanda suke da illa akan jariri. Kenan kowane bangare wannan zai iya sa jariri ya mutu kafin ma lokacin haihuwarsa. Sannan idan aka zo wurin haihuwa din, ana iya samun matsala idan ita misali placenta din ta balle daga jikin mahaifa kafin yaro ya fito, sai ya kasance jini da kuma sinadarin oxygen da ake bukata na rayuwa da ya kamata ya kai bangaren jariri baya samun shi. Ga shi kuma uwa tana cikin naƙuda, tana kuma zubar da jini. Ko ya kasance yaron lokacin da yake kokarin fitowar, a ce shi wannan igiyar, wato cord, ta daure ko ta sarƙafe shi a wuya, yadda zai kasance jini ya daina bi ta wannan cord din kenan, sai ya kasance an samu matsala wurin naƙuda da haihuwa. Duk waɗannan dalilai ne da za a iya samu rasa jariri tun kafin ma a haife shi.
Kamar daga wani mataki na juna biyu ake iya samun wannan matsala?
Kenan stillbirth din nan zai iya faruwa daga kusan shi sati 28 din nan a jaririn ya mutu, ko kuma sai kusa da ƙarshen cikin ma sannan jaririn ya mutu, ko kuma sai a lokacin da mace take cikin naƙuda jaririn ya mutu, ko ana dab da haihuwarsa ma a lokacin da ake kokarin haihuwarsa kenan zai iya mutuwa. Wannan shine stillbirth kenan.
Likita, shin mace na iya haihuwa da kanta idan jariri ya mutu a cikin ta?
Akwai lokacin da mace za ta iya haihuwa da jaririn koda ko ya rasu. Yawanci wannan sai idan ya kai lokacin da ya kamata a haife shi, kuma already ya zo ƙasa kan shi ya shigo ta wajen mahaifa, ta za ta iya haihuwar shi. Amma idan yana can sama a lokacin da ya mutu, misali a ce bai fi sati 30 ko abin da ya kama da haka, to ba lallai ta iya haihuwarsa ba, sai asibiti sun taimaka da dabarun da za a yi a samu a fitar da shi.
Shin akwai wasu matsaloli da uwa take cin karo da su idan har jariri ya mutu a cikin ciki?
Na'am, idan jariri ya mutu a cikin uwa, ya danganta ga lokacin da ya mutu nan, yana iya zama matsala ga mahaifiya, yana iya shafar lafiyarta, kuma yana iya sa rayuwarta ma wani lokacin a cikin hatsari. Saboda haka da buƙatar a wannan lokaci a taimaka a fitar da shi mataccen jaririn nan tun kafin rayuwar uwar ta zama a cikin hatsari.
To likita, yaya yanayin samun wannan matsala ta stillbirth ko kuma jariri ya mutu a cikin uwa kafin haife shi, musamman ma a wannan ƙasa ta mu Najeriya?
Matsalar stillbirth tana da tsanani a Najeriya, saboda Najeriya ita ce kusan ta biyu ko ta uku a duniya da take da mafi yawancin mutuwar jariran nan kafin a haife su. Misali, ana magana cewar duk haihuwa 1000 da aka yi, to haihuwa 43 su wannan yaran ba su zo da rai ba. Kuma a shekara ta 2019 a Najeriya, waɗanda aka kididdige kawai an samu irin waɗannan jarirai da aka rasa 172. Wannan waɗanda aka kididdige kenan, banda wanda ba su je asibiti ba, babu alƙalmansu.
To likita, daga ƙarshe wasu matakai ya kamata a ɗauka don rage aukuwar wannan matsala?
To shawara ta yadda za a rage wannan matsala, kamar yadda muka faɗa a wani shiri can baya, shine a rinka shiryawa samun juna biyu kamar yadda ake shiryawa aikin gona. Mace da mijinta kafin su samu juna biyu, a tabbatar da lafiyar mahaifiyar nan, sannan a gane inda tana da wasu matsaloli da ya kamata a kula da su tun kafin ma ta samu juna biyu. Da kuma ta samu juna biyu, to a tabbatar da an je asibiti, an tabbatar da cewar juna biyun nan yana inda yake, inda ake buƙatar shi, sannan ta ci gaba da zuwa awo saboda a tabbatar da lafiyarta da kuma lafiyar jaririn nan har ya zuwa haihuwa. To wani daga cikin matsalolin da ake samu shine da dama mutane suna, mata suna yin awo din nan, to amma mafi yawancin wanda suke yin awon, kusan kashi 2/3 har yanzu ana samun matsalar cewa ba sa haihuwa a asibiti. Za ga gida suke haihuwa, sai in an samu matsala ne sannan su je asibiti. To wannan kuma yana daga cikin abin da yake ta'azzara waɗannan matsalolin. Saboda haka da buƙatar mutane su fahimci abin da yasa ake buƙatar a wannan, saboda a tabbatar da lafiyar jariri da ta mahaifiyar shi.
Masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da sabon shirin lafiya uwar jiki. Mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu ta shirin mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafinmu na internet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda su ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta da shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku, auni lafiya.